الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أو أن مسلاتي من البركة مسلاتي مرقائي ونسالو لنزرقا أو أن أمواتقوني لكتكم برنون كانوا a wannan rana ta Lahadi 5 ga watan 1 shekara ta 2018 wanda ya daidai da 1 ga watan 5 shekara ta 1440 wannan shine darasin mu na 63 a wannan makaranta ta mu ta karatun littafin Bulughul Maram wallafar Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani a darasin mu da ya gabata muna karatu cikin babin da yake magana akan sifatus salah mun kawo karshen hadisi mai namba ta 261 a yau kuma zamu tashi farkon hadisi mai namba ta 261 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 60 a wannan babi. Malam yace wa an abi umamata radiyallahu anhu an karbo daga abu umama Allah ya kara masa yarda. Wannan abu umama shine iyas kamar da ibnu abdul bar رحمه الله تعالى كتوا سنن سياس ابن سعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي ونن أبو أمامة دبنجة دا أبو أمامة الباهلي ومن شيوان أبو أمامة كميد ما لم يسك يتوا بهالتيا إن بدر با وليك أديني لو كسم بنزان الله صلى الله عليه وسلم ياي مسا أذري كسن شور ما هي بيسا ما تدلافيا في أخي مسا أذري كواجي دونا أجلا saboda lura da wannan mahaifiya ta sa kamar yadda yake da man shi fita jihadi idan mutun yana da iyaye ya zama na cewa basu yarda basu ba shi izinin fita ba to a shari'a ba bai fita wannan jihadi bai zama wajibi akan sa ba to saboda haka shi ma Abu Umama bai fita wannan yakin Badar ba saboda rashin lafiyar mahaifiyarsa a duk lokacin da aka ce Abu Umama zalla aka shiru aka idlakin sa to wannan shine Iyas ابن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي أما إذا أنت قيدت أبو أمامة الباهلي كم أبو أمامة دينكينا أبو أمامة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم يتي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة دكنا من ذكرت آية الكرسي أكد شمكو وتصلى تفر الله لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت با أبن الذي أنا تشقع الجنة سيبتوا أنا ودم مزال صلى الله عليه وسلم عيسي دكا نوان ديكارن آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة با ينقو تصلى تفر الله كما إذا مك أنبتا أقويك إذا قمد كلمة دبر أدك لوك سند تزو tana yin bayani game da abin da yake addu'a ce to malamai suka ce idan aka ce dubura salat a wannan yanayi to ana nufin cewa karshen sallar gabanin mutum yayin sallama kenan suka kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan ya gama yin bayani game da tayya yace thumma yatakhayyar min ad-du'a a'jabahu fayad'u sannan sai ya zabi daga cikin addu'o'i wanda tayi masa sai roƙi Allah subhanahu wata'ala da wannan addu'a da wannan sai malamai suka ce idan aka ce dubur ana magana addu'a to gabanin ai sallama kenan idan kuma zikiri aka kawo wanda yake ba addu'a ba aka yi magana dubura salah to wannan ana nufin cewa shi kuma bayan an yi sallama kenan suka ce saboda fadin ubangiji madaukakin sarki fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to anan wajen shi ma nan wajen da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara ayatul kursi dubura kulli salatin maktuba to abinda za mu gane anan shine bayan an yi sallama kenan bayan an yi sallama daga sallah ta farilla din to daga nan wajen sai a zo da karanta ayatul kursi ta samu wannan babban matsayi na cewa dukkanin wanda ya karanta ta yace karanta ta bayan sallar ta farilla babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa saboda me saboda yanayin sakonni da take dauke da su yadda take dauke da sunayen ubangiji madaukakin sarki masu girman gaske masu cikar kamala da kuma yadda take kore ubangiji madaukakin sarki dukkanin wata tawaya ubangiji madaukakin sarki a ciki yake cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kun ga take aka kira shi aka faɗi Allahu sunan Allahu wanda yake shi jagora ne daga cikin sunayen ubangiji madaukakin sarki sannan aka kawo al-hayyu da kuma al-qayyum inda al-hayyu ubangiji madaukakin sarki yana da cikakkiyar rayuwa ba irin rayuwar mu wanda mutuwa take zuwa ta riske ta ba kuma sannan ba irin rayuwar mu wanda gabanin ta akwai kasancewa babu mu ba a ubangiji madaukakin sarki dama can shine kuma shine na farko wanda farkon sa bata da farko kuma shine na karshe wanda karshen sa bata da karshe sabanin ɗan adam sannan kuma ubangiji aka sifanta shi da sunan aka sifanta shi da suna al-qayyum wanda yake shine yake tsayar da gudanar da sha'ani na al'amuran bayi duk abin da muke yi na rayuwa ubangiji shike gudanar da shi idan ya ga dama take sai komai ya tsaya sannan kuma aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm aka ce jangadi da bacci ba sa daukan ubangiji madaukakin sarki kuma sai aka kore masa saboda shi bacci ko jangadi alamu ne na gaddiyawa idan aka sifanta Allah da shi to kamar an zage Allah ne amma mu a wajen mutane mu kuma kamala ne yanzu idan aka ce gashi wannan mutumin baya bacci sai ba mu ga cewa da kansa zai kai kansa asibiti idan ba ka je asibitin wannan gari da yi ba ka je na wancan gari ka je ka je ka tafi ka tafi asibiti ya tafi ba ka neman maganin da zai dinga sa ka kana yin bacci amma shi ubangiji madaukakin sarki ya daukaka gabar wannan shi ba za a wannan da sauran sakonni da ayatul kursi take dauke da shi shine yasa sai ta samu wannan babban matsayi ya zama da cewa ubangiji madaukakin sarki ya kaddara cewa in dai zaka dinga karanta ta bayan sallar farilla to babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai aka kore aka yi hazful mudaf kenan dan da aka ce lam yamna'ku min dukhul aljannati illa almaut kamar manzon Allah yana cewa kenan la yamna'hu illa adamul maut babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai fadin rashin mutuwa in dai ko ya mutu to lalle zai shiga aljanna domin ita mutuwa babu wanda zai shiga aljanna face ya mutu cikin ta dole sai ka mutu sannan zaka shiga aljanna idan ko baka mutu ba to ba zaka shiga aljanna ba to shi yasa sai manzon Allah ya ce wanda yake wannan babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa da wannan ne yasa ayatul kursi dama tana daga cikin mafi girman aya a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi Ubay ibn Ka'b yace masa atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam ita shin ka san wata aya ce a cikin littafin Allah wadda tafi kowace girma Ubay dan Ka'b yake cewa la ilaha Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai yace manzon Allah a ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karrara shi akan wannan saboda haka ita ayatul kursi cikin ayoyin alqur'ani ita ce mafi girma babu ayat da tafi ta girman sha'ani da girman matsayi amma cikin surori kuma to suratul fatiha ita ce wadda tafi kowace girma ita kuma saboda bai ita ba saboda yanayin abubuwan da ta kunsa na fadanci ga ubangiji madaukakin sarki yadda tashin farko ake farawa da yabo da godiya ga Allah ta'ala da kuma sifanta shi da sifofi waɗanda suke na kamala da kuma yadda bawa yake neman ubangiji neman taimakon Allah ta'ala to saboda haka wannan hadisi abinda yake nuna mana cewa ayatul kursi dukkanin wanda yake karanta ta bayan kammala sallar sa ta farilla to ubangiji madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna رواه النسائي وصححه ابن حبان امام النسائي رويته وان حديث ابن حبان كما يا انغنتاشي وزاد فيه الطبراني امام الطبراني في كما تكي روايه ساكوي قاري وتو با ايا ايه الكرسي با سي اكوي قادن cewa wa qul huwa allah ahad وتو دكنن wanda ya karanta ayatul kursiyi bayan sallar sa tafarilla sannan kuma ya karanta qul huwa allah ahad to babu abinda zai yana shiga aljanna sai rashin mutuwa ita ma qul huwallahu sai ta samu wannan ta goma shi ita ma yadda take dauke da sakon da yake tsarkake ubangiji madaukakin sarki da kuma sifanta shi da sifofi na kamala da kore masa dukkanin wata kishiya dukkanin wani wanda zai tarayya da shi cikin matsayinsa saboda haka ita ma sai mu ga cewa irin al'amarin da take dauke da shi yayi kama ta wata fuskar da irin al'amarin da yake cikin ayatul kursi saboda haka sai suka samu matsayi iri guda na cewa dukkanin wanda yake karanta su bayan sallar farilla to lalle ubangiji madaukakin sarki zai shigar da shi aljanna hadisi mai namba ta 262 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 51 a wannan babi. Malan yace wa an Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu an karbo daga Malik dan Huwairith Allah ya kara masa yarda. Wannan Malik ibn al-Huwairith wannan hadisi da zai fada yadda aka yi san shi shine sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da mutanen garin su a matsayin wakilai, kamar yadda yake dama mutane ana turo su su zama a sako su wakilai daga cikin mutane ƴan kauye kaza, su turo wasu daga cikin su su zo wajen manzon Allah su zauna tare da shi su fahimci ilimi daidai gurgudu da sauran wasu tambayoyi da za a kullo musu a turo su tare da su. Idan suka fahimce su sai su koma wajen al'umma su domin koya musu wannan. Saboda haka to shi ma Malik ibn al-Huwairith haka suka zo da shi da kimanin mutane 20 daga cikin mutanansa wanda yake sun zo a kusan ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake a daidai lokacin ana shirye-shiryen tafiya yakin Tabuk. Suka zauna suka yi kusan kwana 20 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malik ibn al-Huwairith yake cewa wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama rahiman rafiqa, yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai jin kai ne shi kuma mai kyautayi, mai tausasawa mutane, mai tausaya musu. Dalilin da yasa ya faɗi wannan shine ga su sun zo su kimanin guda 20 sun dauki tsawon lokaci suna zaune. Da suke zaune da manzon Allah, manzon Allah ya lura da cewa sun fara tunanin gida, suna so su koma. Kamar yadda yake cewa falamma ra'a anna shaqna ila ahlina, yace lokacin da manzon Allah ya ga cewa muna tunani mun kwadaito mu ga mu koma ga iyalin mu, sai manzon Allah ya ce musu izhabu ila ahlikum fa'allimuhum wa adibuhum, yace ku koma izuwa ga iyalinku ku je ku karantar da su abinda kuka karanta, wannan ilimi da kuka zo da sauran abubuwa da kuka gani ku je su ma ku koyar da su, sannan kuma ku koyar da su sha'ani na ladiba, ku ladastar da su. Wannan sai yake nuna cewa kun ga sha'anin addini dole sai mutun ya koya sannan zai koyar. Ga su gari guda ne suna buƙatar ilimi amma basu zauna ba, basu zauna su ce to yadda muke shikenan mu ci gaba da zama a haka ba, a sai suka nada wasu aka taho suka zo gindin magani suka zo suka koya, sannan su ma za su koma su koyar da su. Kuma manzon Allah ya karrara su yace ku koma wajen iyalinku ku koyar da su. So da haka wannan sai yake nuna shi sha'anin addini dole sai mutun ya koya. Mutum ba zai zauna ya ce bari in dinga yin ijtihadi ba tunda ban samu wanda zai koya ba, sai kai tattaki. Kuma kamar nan a ce kauye ne, a ce ga mu muna zaune dama can a musulunci aka haife mu, ko kuma ma a ce musuluntar mu kai, muna buƙatar wanda zai dinga karantar da mu sha'ani na ilimi, a ce babu malami ko daya. To dole ne mu hara da kuɗi-kuɗi mu tura wani ya tafi ya je ya yi karatu don ya dawo ya koyar da mu. Wannan shine mafi karancin abin da za a iya yi. Idan da hali ma shi ne kowane mutum ya dauki gwargwadon wanda zai iya dauka, wanda zai dauki nauyin ɗansa ya tura shi ya je karatun ya tura shi. A sai kenan kun ga wanda yake zaune a kusa da inda za a iya yin ilimin, inda zai iya koya ba sai ya yi tattaki ba, shi kun ga ya fi yin hasara kenan. Domin gashi na nesa ma suna tafiya inda za su koya, kai kuma kana kusa da karatun ka ƙi ka koya. Sai mutum a haife shi a cikin birnin da yake cike da malamai, yayi rayuwarsa yana da tambal-tambal har ya mutu bai san komai ba, bai fahimci komai ba. In ka tambaye shi ma wai sallan nan da ake yi raka'a huɗu, sallar azhar ko isha ko la'asar dan me ake yi, sai ce ni ma gani ne ana yi. To kun ga wannan yayi hasara mai girma. Ana so komai na addini ba wai kawai a ce dalilin ka shine kaga ana yi ba, a'a ka ce saboda shi, saboda dalili kaza kaza an ce kaza a waje kaza. To wannan shine cikakken mutumin da yake yin addini. Lallai shi addini sai mutum ya koya. To waɗannan mutane su Malik ibn al-Huwairith lokacin nan manzon Allah ya koyar da su abubuwa, ya gaya musu irshadat, wato shiryarwa na abubuwa waɗanda za su je su karantar da iyalin nasu. Daga cikin abubuwan da yake gaya musu akwai faɗin cewa shi ne abinda yake saƙonmu na cikin wannan hadisi, wanda Malik ibn al-Huwairith ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, yace ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yi. Ba sun baro garin su ba, suka zo wajen manzon Allah suka koya suka ga yadda yake yin sallar. To sai nuna musu in kun koma fa wajen iyalin nan naku yaya za ku yi sallah kenan, za ku ci gaba da yin ta kamar yadda kuka ganni din nan ina yi. Kun ga ba za ku ce to shikenan yanzu mun zo mun gani mun dauki hanya kenan bari mu je mu ma sai mu kankara abinda za mu kara ba, a an gama komai yadda suka ga manzon Allah yana yin sallah kaifiyar sallar nan. yadda yake gabatar da ayyuka na cikin sallah din da ruku'i da sujuda da adadin raka'o'i da sauransu haka za ku je ku yi yadda ku ga yana karanta alqur'ani a wajen da yake karatu a sallah da wajen da yake yin tasbihi da wajen da yake yin tahiyya da wajen da yake yin addu'o'i haka za ku je ku yi daki bayan daki ba za ku ƙara komai ba ba za ku rage komai ba dole ne sai an yi cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada ta sallah da kuma sauran ibadu idan ka ƙara wani abu shikenan sai ya haɗu ya rubuje yanzu a ce sai in ga dama sai in ce ana yin sallah din raka'a ana yin ruku'i guda ɗaya da sujjada guda biyu to bari ni in yi wata hikima a ce to yadda ake yin sujjadan nan guda biyu bari mu kiyasa ruku'i akan ta ita ma mu dinga yin guda biyu to shikenan sallah ta tarwatse ba za ka samu komai ba ba za a ce shikenan dan ka samu ƙarin aiki ka samu ƙarin wahala za a ƙara maka lada ba shikenan ma bal ta lalace saboda me saboda baka yi biyayya ga manzon Allah a cikin wannan sallar taka ba yadda aka samu manzon Allah yana yin sallah haka su ma mutane za su dinga yin sallah din daki bayan daki shikenan an hutar da mu kun ga ba sai mun yi tunani ko mun yi wani abu ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi mai namba ta 263 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 52 وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن كبودك عمران بن حسين ألا كان مصير دا قال عمران يتي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من ذن ألا صلى الله عليه وسلم يتي دني صل قائما كي صلى أطيء فإن لم تستطيع إذن بعدك إيابا فقاعدا توسيكي أزوني فإن لم تستطيع إذن بذاك إيابا فعلى جنب توسيكي أكن ساشنكا وتوسيكي أكن جيفا كنداما كوكما جيفي ناغو رواه البخاري إمام البخاري يرويته وانا حديثي أولا حديثي نعمران ابن الحسين من ذالة صلى الله عليه وسلم يشي مسا كي صلى أسعي دوان النسيم فيمسكي وائت صيوا ركني شي لغسكي ركنا صلى دومن أوكي ba hadisin Jabir bane mai tuko na'am karanto wa illa fa awmi ima'an yace idan kuma ba haka ba wato idan ba zaka iya yi a jefan ka na dama ko na hagu ba to sai ka yi ishara sai ka yi nuni wato yadda zaka yi shine kun ga tunda ba zan iya yi a tsaye ba zan iya yi a zaune ba zan iya yi kuma a kishin gida ba to sai ne nuni misali idan zama ne sai ne haka sai kuma ya zama ruku'i na ta sujjada ta fi ruku'i na sunkuyawa idan a zaunan ma kwata-kwata ba zan iya ba sai a kwancan shi ma sai ne ishara ta daidai gwargwado a nan wajen abin da za mu gane a wannan hadisi na Imran shi ne kamar yadda muka ambata ya ce masa yi sallah a tsaye to wannan sai ya zama a sallah kenan ta farilla ita ce tsayuwa take rukuni take wajibi a cikinta mutum ba zai zo ya zama sallah ta farilla zai iya yi a tsaye kawai ya kama yin ta a zaune ba ko kuma zai iya a zaune kawai ya kama yin ta a kwance ba a dole ne sai mutum ya yi ta a tsaye sai ya zama babu yadda za a yi ba za ka iya a tsaye ba saboda watakila rashin lafiya watakila ciwon kafa kake idan ka tsaya din nan ba za ka iya jurewa ba za ka iya faduwa ko kuma jiri kake ji idan ka tsaya kanka zai kama jiri sai ka samu ka fadi ko kuma ya kasance ana cikin hali na tashin hankali kana miƙewa wasu mutane wanda kila suke neman ka za su illata ka su hango ka su zo su cimma to a irin wannan yanayi sai ka yi a zaune kun ga ai dalili ne yasa za ka yi a wannan zaunen ba haka kawai ba amma idan sallah ce ta nafila to ita wannan mutum yana da zaɓi za ka iya yin ta a zaunen ma a daidai lokacin da kake da ikon da za ka yi a tsaye sai dai idan kai wannan ladan da za ka samu zai zama rabi ne na ladan wanda yake yin ta a tsaye saboda me saboda ita tsayuwa a cikinta ba rukuni ba ce ba wajibi ba ce ita ba dole sai da uzuri ba amma ita ta farilla dole sai da uzuri wama ja'ala alaikum fid din min haraj saboda haka indai aka samu takura aka samu tsanani aka samu rashin iyawa to shikenan to shi rashin iyawan nan mutum shi ne wakilin kansa shi ne alƙalin kansa kai ne ka san zaka iya a tsaye kuma kai ne ka san ba zaka iya ba yanzu na zo na kama sallah ta a zaune aka ga na aka tsaya kake sallah a zaune nace saboda ba zan iya ba ba za a ce to kawo dalili ba wato kawo dalili akan ba za ka iya ba ina medical check up ina a'a shi addini kawai a ka'ida ba za ka yi ƙarya ba inda ka riga ka sani cewa wannan sallar da kake yi kana yin ta ne tana daga cikin abubuwan da ubangiji madaukakin sarki zai dube su ya maka gafara ya kare ka daga afkawa cikin azabarsa ya kuma azurta ka da shiga cikin ramar sa to tunda ka san wannan ba a buƙatar cewa ma wai sai an tuhume ka ba za ma a tuhume ka da cewa kai ƙarya ko kaza ba ana sa ran ba za ka yi ƙarya ba ana sa ran yadda kasancewa dole sai an yi sallar nan a tsaye idan ba a yi ta a tsaye ba a lokacin da ake da ikon yi a tsayen aka yi ta a zaune sallar ta lalace to tunda ka san wannan an sani cewa ba za ka yi kokarin yin abin da zai ki karkuwa ba ba za ka yi kokarin yin lalataccen aiki ba domin ita sallar nan idan aka duba ta aka ga babu labari to shikenan fa littafin mutum ya kwace idan kuma aka samu ta cika lafiya lau to daga nan ne sai a tsallaka a duba a ga sauran ayyuka din to a lafazin da manzon Allah ya ce masa fa illam tastati' fa ala jambin idan ba za ka iya din ba yace kayi ta a gefenka malamai suka ce ba a ware ba manzon Allah bai ce kayi ta a bangaren hannun dama ba ko kuma a cikin gide bangaren hannun hagu a kawai sai yace fa ala jambin wasu malaman sai suka ce anan an ba wa mutum zabi amma bangaren dama shine yafi amma wasu malaman suka ce ai abinda yasa manzon Allah bai ce haka ba bai ce ga bangaren hagu ko dama ba saboda ai mutum ne mara lafiya wanda yake a hali na larura sai a bangaren da zai iya yi za ta iya yiwa mutum ne ya kone konuwar ta sa ba zai iya tashi tsaye ba ba zai iya zama ba sai dai kwanta a iya bangaren sa na hannun dama to kun ga a irin wannan yanayi wannan mutumin in ka ce masa sai ya kwanta a nagu zai iya ba zai iya ba ko kuma a ce bangaren daman shine ya kone da bangaren daman ya kone kuma yazo yana kwance a bangaren hannun hagu idan ka ce masa ya bangaren daman saboda ya fi fadala zai iya ba zai iya ba to saboda haka a wannan yanayi abinda manzon Allah ya ban mana shine sai mutum ya duba yaya a wani bangare ne zai iya wani bangare ne larurar ba tai tsanani ba wani bangare ne zai iya yi lafiya lau tsarin ya kare hadisi mai namba ta 264 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 53 a wannan babi wa an jabir radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya kara masa yarda qal jabir yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala limarid hajika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da wani mara lafiya salla ala wisadatin wanda yake manzon Allah ya ga wannan mara lafiya yana yin sallah akan filo manzon Allah ya kai masa ziyara ya je duba shi da ya je duba shi sai ya ga yadda yake gudanar da sallah shine akwai filo a gaban sa sai ya ringa dora goshin sa akan wannan filan saboda rashin lafiyar da yake fama da ita idan ya tafi yace zai sanya kansa a goshi zai zama kasar tayi masa nisa ba zai iya kaiwa ba sai kuma filo kun ga yana da tudu za ka iya dago shi ma da hannunka ka dora goshinka shi kenan so da haka shi wannan mara lafiya sai ya ijtihadi ya ga tunda goshinsa ba zai iya zuwa kasa ba bari ya matso da nesa ta zama kusa sai ya dauko filan kawai sai ya ringa goga goshin nasa a jiki kun ga shi kenan ba sai ya je can ba ba sai ya tafi ba saboda yana ganin yana shan wahala to sai manzon Allah ya ganki yana irin wannan sha'ani a cikin sallah farama biha sai manzon Allah ya dauki wannan filan ya jifa da shi menene yasa ya jifa da shi dan ya nuna masa hakan da yake ba daidai bane dan ya nuna masa cewa fa wannan ijtihadin nasa ba karbabbe bane ba haka ake so yayi ba duk da yana cikin hali na rashin lafiya to akwai yadda zai yi wa qal sannan sai manzon Allah ya ce da shi salli ala al-ardi in istata'ta kai salla a ƙasa idan zaka iya ma'ana shine ka sanya goshinka a ƙasa in ka tashi yin sujjada amma yaushe a lokacin da zaka iya idan zaka iya kana garau lafiyar ka tsalau goshinka zai iya taba ƙasa to sai ka yi dole ne sai ka yi idan kuma ba zaka iya ba fa sai ce wa illa fa awmi ima'an idan kuma ba haka ba abin nufi ba zaka iya sanya goshin naka a ƙasa ba to sai ka yi nuni sai ka yi ishara sai ka dan taho haka alamun zaka tafi sujjada din waj'al sujudaka akhfada min ruku'ik yace ka sanya sujjadarka ta zama tafiyin ƙasa fiye da ruku'inka yanzu mutumin da yake yin sallah a zaune sai zama idan ya sunkuyo da kan nasa ya dan taho yana nufin yayi ruku'i to sai zama idan zai yi nuni zuwa ga sujjada kan sai ya fi tafiya ƙasa menene yasa saboda ai a asali ma a yadda suke zubi da tsarin su ai dama sujjada ta fi ruku'i yin ƙasa ai kun ga ita ruku'i goshinka ma ba sai ya taba ƙasa ba amma ita sujjada fa sai ya zo ya taba ƙasa ya gogu da ƙasan ma kun ga a yanayin da za a same ka kana yin sujjada da yanayin da za a same ka kana yin ruku'i a wanne ne zaka fi yin ƙasa a lokacin da kake yin sujuda to saboda haka shi ma wannan sai aka nuna masa cewa idan yazo zai yi sallar nan a lokacin da yake yin wannan ishara zai al'ima din nan to ya zama na cewa ruku'in sa bata kai sujjadar sa yin kasa ba sujjadar nan tasa ta fi ruku'in nasa yin kasa رواه البيهقي امام البيهقي يروى عن حديثه بسند قوي لاسناد مقرفي ولكن صح ابو حاتم وقفه سيري ابو حاتم يا انغدا cewa wannan mauqufi ne wato mauqufi zuwa kan wa zuwa jabir dan abdullah kenan sai mun fahimci daidai wannan cewa shine je ziyarar rashin lafiya kenan yaga ana haka ya tsawo tawa da mara lafiya kenan da wannan ne malamai suke cewa wannan hadisi dalili ne akan cewa mara lafiya idan yana cikin hali na rashin lafiya ba zai riki wani abu ba wanda zai ringa yin sujjada akan sa a lokacin da ba zai iya kaiwa kasa ba da ba zaka iya ba to shari'a ta sama maka sauki shikenan ba sai an wajabta maka an ce sai ka kai kasan ba ko kuma sai ka samu da wani abu a kawai ishara ta wajatan maka to anan wajen wannan hadisi na Jabir zamu ga cewa Ibn Hajar ya kawo shi ne bayan ya kawo hadisin مالك ابن الحويرث مازال اتتين وانتن حديث ياتي صلوا كما رايتموني اصلي كوي صلى كما يدد كوكا غني انا ين صلى باينتا كما سي بيو شي ده حديث عمران ابن الحسين حديث عمران اكا سي كاي صلى اتي اذا ما ذاك ايا با كاي ازولي اذا ما ذاك ايا با كاي اجيفنك اكي شينغدي احاديث جابر شي كما اكا غنشي انا صلى دين انا ين سجده اكن فلو اكا هناشي aka ce masa ba sai ya sa filan ba kawai yayi ishara sujjada sai zama ta fi ruku'in sa yin kafa waɗannan hadisai baki daya sai malamai suka ce hadisan nan guda biyu na karshe da hadisin Jabir da hadisin Imran su sun zo ne suna khassasa umumin da yake cikin hadisin Malik ibn al-Huwairith domin a cikin hadisin Malik an ce manzo Allah ya ce ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yi kun ga abu na farko shine abin da zai fara zuwa dole ne sai kai sallah irin ta manzon Allah dole ne zalla yana sallah sai kai ma dole sai kai to waɗannan hadisan su kuma da suka zo sai aka nuna mana to amma aka ce mana akwai yanayi idan mutum ba zai iya yin irin ta manzon Allah ba saboda rashin lafiya ba za ka iya yi a tsaye ba ko ba za ka iya yi a zaune ba ko ba za ka iya yi a cikin gida ba sai kai a yadda za ka iya sai aka nuna cewa wancan umumin a lokacin da kake lafiyayye kenan amma lokacin da ka samu kanka a cikin hali na rashin lafiya hali na babu yadda zaka ba zaka iya wancan aikin ba to shikenan an saukaka maka sai kai a yanayin yadda zaka iya to yanzu anan wajen mas'ala muhimmiya da wannan ne sai malamai suka ce zamu gane cewa kenan sallah ba ta faduwa daga kan mutun kenan ko da baka da lafiya dole ne kai sallah sai dai yanayin zai bambanta ai kun ga mutumin da yake lafiyarsa kalo sallarsa zai yi ta ne a tsaye da ruku'i da sujuda yadda suke lafiyayyu amma kuma wanda ya zo shi kuma ba shi da lafiya rashin lafiyarsa ba zai iya tsayuwa bane kun ga zai a zaune wanda shi kuma rashin lafiyarsa ba zai iya zama bane zai yi ta a cikin gidi kun ga kenan wanda ya zama na cewa a iya kwance yake ba zai kwanta kenan ya ce to ni ba shikenan ba zan yi iya yin sallah ba har sai na warke kenan a shi ma zai yi sallar a iya yadda yake in ta kai ta kawo ma babu yadda za ka yi court ko haka sai yadda ake yin sallar ne sai kai kun ga gwargwadon yadda mutum zai yanzu a ce mutum ne gashi tasalsuli yake yi na bayan gida ko na bawali shikenan sai yace to tunda dai gashi baya yankewa kuma najasa ce dole sai an kawo da ita za a yi sallah mutum ya kwanta yace ni ba zan dinga sallah ba sai na warke shi ma wannan ba zai yi haka ba shi ma zai yi sallah ne a gwargwadon halin yadda yake kuma kenan kowanne mutumi yanayin rashin lafiyarsa yanayin yadda zai yi sallah kenan wanda zai iya yin sallah cikakkiya sai wanda ba zai iya cikakkiya ba sai saboda ubangiji yace me fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ya daidai yadda za ku iya daidai gwargwadon ku wannan shi daidai gwargwadon da zai iya shine yace a kwanci wancan gwargwadon sa shine yayi a zaune idan kai irin wannan rashin lafiya kake yin irin sallolin a wannan yanayi to idan ka warke ba za a ce ma sai ka rama wadancan salloli ba kuma baka da zanubi saboda kai iya yadda zaka iya din kuma dama shi sha'ani na addini mutane za su yi shi ne yaya za su yi shi ne iya gwargwadon yadda za su iya in dai aka kai matakin da ba za ka iya ba to shi kenan sai ka yi a yanayin da za ka yi wannan shi ne ƙarshen wannan babi na gaba malam yi masa suna da babun sujudu sahwi wa ghayruhu min sujudi tilawati wa shukri wato babin da zai magana akan sujjadar rafkanwa da watanta daga cikin sujjadar tilawa da kuma sujjadar godiya wato kun ga nan nau'o'i guda uku kenan na sujjada kenan. Nau'i na farko ita ce sujudu sahwi, nau'i na biyu kuma shine sujudu tilawa, nau'i na uku kuma shine sujudu shukri. Waɗannan sujjadodi ne kowace an jingina ta zuwa ga sababinta, kowace sababinta daban. Ita sujudu sahwi a lokacin da mutum yazo yana yin sallah sai wani kuskure a cikin sallar tasa, to ta yaya zai gyara wannan kuskure? Ba zai ce shikenan sallan nan tawa abincin kaza da na manta na rage shi shikenan ya tashi abin da ba, a'a, akwai yanayin yadda zaka yi. Malam zai kawo mana hadisin yadda zaka yi ka gyara. Ƙari ne mutum ya yi a sallar tasa, shi ma akwai yanayin yadda zai bi ya gyara. Kun ga kenan sallar ita idan kana yin ta ka aikata wani abu na ba daidai ba, to ba a bakka kawai haka ba, a'a, akwai abin da zaka yi. Me zaka yi? Shine sujuda. Yaya zaka yi shine yadda bayani zai zo a gaba. Sai kuma sujudu tilawa, ita kuma ita ce wadda a lokacin da mutum yake karatun Alkur'ani ya zo ya ci karo da ayar da aka rubuta, aka yi mata, aka rubuta mata sujuda, ayar sujjada kenan, to nan shi ma sai ya yi sujjadan nan. Ta uku kuma ita ce sujjada godiya, lokacin da wani abun farin ciki ya samu mutum, ko kuma lokacin da aka kare shi daga wani abun bakin ciki, sai ya sujjada ga Allah subhanahu wataala domin nuna godiya gare shi. Yanzu mutum ne yana neman wani abu sai ya same shi, kunga maimakon wani idan ya samu abu saboda karkace wasa ga addini sai dai ya zunduma ashar saboda farin ciki, wani kuma sai dai ya ihu saboda jin daɗi, a'a, kai kuma mutum musulmi mai ake so ka yi? Sai ka sujjada saboda godiya ga Allah domin ni'imarsa ce ta sa ya saman maka da wannan abun wanda wataƙila da ka yanke tsammanin ba za ka same shi ba. Ko kuma wani lokacin wata cuta ce ta zo za ta same ka, wata cutarwa, wani al'amari ne mai girma wanda yake ba mai kyau ba ya zo zai same ka, sai kuma Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya kare ka da wannan abin, sai ka yi menene? Sai ka yi sujjada domin godiya ga Ubangiji Maɗaukacin Sarki. Waɗannan sujjadodi baki ɗayansu guda uku kowanne sai aka jingina shi da wani abu, aka ce sujudu sahwi, aka ce sujudu tilawa, aka ce sujudu shukri. Wannan dukkaninsu sabubansu ne, sai ya zama na cewa an jingina su zuwa ga sabubansu, sai ya zama wannan shi ne sunansu. Dama abubuwa akan jingina abu izuwa ga sababinsa, akan jingina shi izuwa ga lokacin da yake faruwa, akan jingina shi wani ma a jingina shi izuwa ga wajensa. Kamar mutane, ai ana jingina mutane da garuruwansu, sai a ce maka mutumin Kano, ko a ce maka makamancin wannan. To a lokacin da aka yi irin wannan jingina din, aka yi irin wannan idafa din, to galibi akan yi takdiri, kuma takdiran suna bambantuwa. Wani lokacin takdirin zai zama lamun ne za a kaddara, wani lokacin minti, wani lokacin fifi. Amma mafi yawa an fi kaddara mai, an fi kaddara lamun. A lokacin da za a kaddara fi shine idan ya kasance wannan idafar da aka yi an yi idafar ne zuwa ga zarf. Yanzu kamar misali faɗin Ubangiji Maɗaukacin Sarki, wa qala allazina istud'ifu lil ladina istakbaru bal makru al-layli wan nahari id ta'murunana an nakfura billah. Ubangiji Maɗaukacin Sarki yake ba mu labari yadda zai kasance a ranar alkiyama, waɗanda suke masu rauni ne, waɗanda suka kafirce Ubangiji Maɗaukacin Sarki saboda wasu mutane kangararru masu girman inza, idan suka ce musu ku ne kuka ɓatar da mu, kuka sa muka kafirce wa Allah ta'ala, su za su ce ai mu ban muku komai ba, sai a dinga muhawara. Bayan sun yi jayayya su ba su ɓatar da su ba, to shine su waɗannan masu rauni sai su ce ai yadda kuka ɓatar da mu shine kun tai mana makirce-makirce, kuna gaya mana abubuwa waɗanda suke ba daidai ba ne, abubuwa waɗanda suke ƙaryayyaki ne, kuka dinga gaya mana muna kan ɓata, kuna nuna mana cewa akan daidai muke. Shine makrun laili wan nahar, kun ga makrun fil laili wa makrun fil nahar, kuna mana makirci a dare da rana. To kun ga takdirin anan wajen menene shine? Sai ya zama fi, saboda al-lail wan nahar din nan zarf ne. Sannan kuma takdirin nan yakan kasance da min ne. Yanzu kamar misali mutum a ce ga zobe, wannan zoben karfe ne, sai a ce me khatamu hadidin, sai a ce zoben karfe. Amma me takdirin? Sai a ce khatamun min hadid, zobe ne daga me aka yi shi? Daga karfe ne, ko daga azurfa, ko daga wani abu. Kun ga a wannan waje sai ya zama takdirin min ne. Akwai kuma takdirin da yake zama lamun ne, kamar wannan waɗannan sujudu sahwi nan da suke tare da mu, sai a ce me as-sujudu lis-sahwi, as-sujudu lis-shukri, ko kuma littilawa. Kunga waɗannan sai zama takdirinsu shine lamun. Kunga sai yake nuna cewa menene dalili da yasa kake wannan sujjada, saboda kayi rafkanuwa. kai wani ba daidai ba cikin sallarka menene yasa kace wannan sujjada saboda godiya ga Allah me yasa kace saboda cin karo da ayatu sujuda a cikin alqur'ani sai yasa kai to ita wannan as-sahu dinnan galibi tana yin ta'addi ne da abubuwa guda biyu imma da yake ta'addi da an ko kuma tayi ta'addi da fi yanzu kaman misali wanda take yin ta'addi da an idan tayi ta'addi da an ana nuna mutum ya aikata laifi kenan kamar fadin ubangiji madaukakin sarki fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ubangiji madaukakin sarki yace narko na azaba ya tabbata ga masu sallah su wanne ne sai yace alladhina hum an salatihim sahun su ne wadanda suke gafala gabarin sallar su wadanda suke ba sa damuwa da ita in ma sun tashi za su yi ba sa yin ta cikakkiya ko kuma ba sa yin ta akan lokaci suna aikata abubuwan da suka ga dama ba sa tsayar da ita yadda ya kamata kun ga ainan menene ne ya zama sahu ne amma anis sala to kuma ko wanda zake ta'addi da fi shi kuma shine kaman me sai a ce as-sahu fi sala to shi kuma wannan shine rafkanuwa a cikin sallah shi kuma wannan ba laifi mantuwa kai kana cikin yin sallar nan ila zama ya kamata kai sai ka manta baka zauna baka miƙe ko kuma miƙewa zaka yi sai ka manta baka miƙe ba sai ka zauna to saboda haka kun ga kenan sai mu fahimci cewa wannan as-sahu din nan yana da yin ta'addi da abubuwa guda biyu imma dai da fi imma kuma da an wanne ne yake tare da mu a wannan babi shine fi wato as-sahu fi salat ba as-sahu an as-salaba shine rafkanuwa kenan kuma wannan dalilin da yasa yake faruwa yana nuna dan adam takar dan adam kenan yana nuna mutum dan adam ne shi yasa kana cikin yin sallar sai ubangiji ya kaddara sai wani abu ya faru sai ka manta shi kenan sai shedan yazo ya sa maka wani waswasi zaman tahiyya ya kamata kai sai ka miƙe tsaye ko kuma miƙewa ya kamata kai sai kai zaman tahiyya sujjada ya kamata kai sai ka miƙe tsaye duk sai shedan yazo ya ce maka wannan waswasi din saboda me saboda kai dan adam ne dole ne sai an same ka da gazawa ko yaya ne shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya rafkanuwa shi ma a cikin sallar sa sai yace inna ba ana basharun mithlukum anta kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni yace lallai ni dan adam ne kamar ku dan adam ne ni irin ku ina mantawa kamar yadda ku ma kuke mantawa idan na manta wani abun to sai ku tuna min manzon Allah dan adam ne irin mu kamar yadda ubangiji yake cewa qul inna ma ana basharun mithlukum sai ka gaya musu cewa lallai ne dan adam ne irin ku to shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama dan a nuna mana mu ma idan irin wannan dan adam taka ta same mu cikin sha'ani na sallah yaya zamu ci gaba da sallar ne haka kawai a'a sai aka sama mana halli aka sama mana mafita aka ce shine sai mu mai gurbinta da sujjada to ita wannan sujudu sahwi sabubanta abubuwa ne guda uku imma dai ragi ko kari waɗannan sun faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shakka ko kwanto da zama kana kokwantan mai nayi rage ne ko nayi kari ko me ya kamata ne shi kuma wannan bai faru da manzon Allah ba sai dai manzon Allah ya ba mu labari ya ba mu magani cewa wanda irin wannan ya same shi to ga yadda zai yi a cikin sallar sa hadisi na farko a wannan babi wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 265 daga farkon littafi malan yace wa an abdullahi ibn buhaina an karbo daga abdullahi dan buhaina رضي الله عنه ألا كان مسيردا يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يمس صلى أزهر وتو مزال لا يا يمس صلى أزهر أمت أين سنة الإمامي سوق مسكي بيد شي أمت أين سنمي أمت أين سنمامو تألوك أشند من زن الله يمس صلى saƙon menene ya faru shine abin da zai ga mana sai ce fa qama fi rak'atayn al-ulayayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe a rak'o'i bin farko ta yaya kenan abin nufi shine lokacin da aka yi raka'a biyu aka yi raka'a ta biyu aka yi ruku'i idan aka dago za a tafi sujuda in aka yi sujudan nan ta farko aka dago za a zauna bayan an gama wannan zama shine al-julusu bayna sajdatayn sai kuma a ƙara tafiya wata sujuda din bayan an dago daga wannan sujudar yaya za a yi sai a zauna domin zaman tahiyya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya miƙe a wannan yanayi bai zauna ba ai da yace fa qama fi rak'atayn al-ulayayn ai qama minhuma ila ath-thalitha kenan wato sai manzon Allah ya miƙe daga wannan raka'a ta biyu kenan ya miƙe zuwa raka'a ta uku ba tare da yayi zaman tahiyya ba to sai ya zama da cewa manzon Allah kenan bai yi zaman tahiyya ba to da bai yi zaman tahiyya din nan ba wata kila lafazin da Abdullahi ibn Buhaina ya amfani da shi na cewa ya miƙe daga raka'a ya miƙe a raka'o'i biyun farko mutum bai fahimta ba sai ya ƙara sai ya ce mana walam yajlis manzon Allah bai zauna ba wana kala zama zaman tahiyya kenan to da manzon Allah bai yi ba ya miƙe ma mu sai suka yaya sai ya ce faqama an-nasu ma'ahu sai mutane ma suka miƙe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon da aka ga manzon Allah ya miƙe wa zai zauna kai ma sai ka miƙe za Allah shi ake shar'anta wa shari'a shi ake masa wahayi sauran mutane ba a musu komai za ta yiwu wani al'amari ne ya faru aka zo aka kawo masa shi kun ga su mai za su yi sai su bi manzon Allah ba za su san halin da ake ciki ba sai an gama sallah kenan sai lokacin da aka yi sallama sannan sai su yi tambaya idan ƙari aka samu cikin sha'ani na umarnin sallah to idan kuma kuskure ne to duk sai manzon Allah ya musu bayani amma su zala ba zai miƙe su ma su miƙe ba ba zai miƙe su kuma su zauna ba saboda haka mutane suka miƙe aka ci gaba da sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Buhaina yace hatta idza qada as-salah har lokacin da manzon Allah ya idar da sallar tasa wantazara an-nasu taslimahu wato kun ga kenan sallar azhar ci an yi raka'a hudu kenan an dago daga sujjada ta biyu a raka'a ta hudu an yi zaman tahiyya an gama kun ga me za a yi sai a yi sallama ko to sai yace wantazara an-nasu taslimahu sai mutane suka jira manzon Allah ya sallama amma sai suka ji bai yi ba a madadin manzon Allah ya sallama sai yace kabbara wa huwa jalisun sai manzon Allah ya kabbara yana zaunan nan kun ga aida a ka'idar sallah yadda muka saba idan mutum ya zo wannan zaman tahiyya na karshe sai ya mai sai ya sallama su kuma sai suka ji manzon Allah ya yi kabbara a daidai sanda yake zaunan nan da yayi wannan kabbara sai ya mai sai ya ce wasajada sajdatayn sai ya sujjada guda biyu qabla an yusallima gabanin yayi sallama bayan yayi wannan sujjadodi guda biyu yace thumma sallama sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallama kunga anan mai manzon Allah ya biye manzon Allah abin da ya faru a cikin wannan sallah na zaman tahiyyan nan na farko da bai yi shi ba sai mai gurbin sa da sujjada guda biyu a karshen sallar sa yaushe kafin ya sallama to da wannan sai mutane su fahimci me idan mutum ya zo yana sallah ya rage me zai yi sai ya sujjada kenan amma wace gabanin ya yi sallama Ibn Hajar yace akhrajahu as-sab'a Imam Ahmad da sabu kutub as-sitta sun fitar da wannan hadisi wa hadha al-lafz lil-Bukhari wannan lafazin na Imam al-Bukhari ne yace wa fi riwayatin li muslimin aw ta riwayar ta Imam Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin kabbara a yayin kowace sujjada wadannan sujjadoni guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi za mu ga cewa a waccan riwayar ta Imam al-Bukhari cewa yayi kabbara wa huwa jalisun manzon Allah yayi kabbara a lokacin da yake zaune da yayi wannan kabbara kuma sai ya ce wa sajada sajdatayn sai sujjadoji guda biyu wani zai iya yin tsammanin kabbara ɗaya akai wannan sujjada din shi yasa sai Ibn Hajar ya kawo mana riwayar Imam Muslim wanda ta fito da abin sarari ta fito da abin fili aka fayyace shi dan mutane su gane su fahimta sai yace me yukabbiru fi kulli sajdatin a lokacin da zai kowace sujjada ta farko din da ta biyu tun da guda biyu ne yana yin kabbara wa huwa jalisun alhalin yana zaune kun ga zaman farko shine dama lokacin da ya gama tahiyya yayi kabbara ya tafi wannan sujjada bayan yayi wannan sujjada ya dago ya zauna da ya zauna kuma sai ya ƙara yin wata kabbara ya ƙara tafiya wata sujjada din kenan shine sai yace yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun yana yin kabbara yayin kowace sujjada a lokacin da yake zaune wa yasjud sannan sai ya sujjada wa yasjudu an-nasu ma'ahu mutane kuma su ma sai su sujjada tare da manzon Allah wato sanda suka ga yayi sujjadan nan su ma sai su bi shi su tafi su ma su je su sujjada makana ma nasiya min al-julusi a madadin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya manta na wannan zaman tahiyya da bai yi ba to a wannan hadisi sai mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin wannan sha'ani ya faru da shi a cikin sallah ta haka ne mu ma muka fahimci cewa idan haka ta faru da mu ga abinda za mu yi mu magance wannan wato shine sai mu zo da sujjada guda biyu a lokacin da muka yi rage a cikin sallah din sannan kuma sai wata mas'ala muhimmiya a lokacin da mutum yake yin sallah mai raka'a hudu ko kuma sallah mai raka'a biyu sai zama na cewa ya manta bai zama tahiyya ba ya miƙe a wasu lokutan idan mutum ya miƙe idan aka yi masa tasbihi aka ce subhanallah wani mutum sai ya dawo ya zauna a idan ka riga ka miƙe din nan ka tsaya me kai a cikin sallaka kai raji kenan ko ka rage zaman tahiyyar da baka yi ba to ka cigaba da sallarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan idan ka je karshe sai kai sujjada qabli a madadin wannan ragin da kai amma idan aka ce ka miƙe din ka manta wannan tahiyya din da ka miƙe bayan ka je ka tsaya suka yi maka tasbihi sai ka dawo ka zauna to sai zama kai me kenan kai ƙari kenan kun ga sujjada ta yau sai zaka yi sai kai bayan sallama kenan abubuwa ne kun ga guda biyu to tunda kowanne yana da hanyar da za a gyara shi to lokacin da ka miƙe ba sai ka dawo ba ci gaba susu da susu bi ka sai zama gyaran da me za a yi sai a yi shi da sujjada qabli kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan hadisi na Abdullah ibn Buhaina ko da wannan ne sai malamai suke cewa zamu gane cewa kenan abubuwa idan suka faru abubuwa na waɗanda suke wajibai ba za su fadi ba a banza yanzu kawai nazo ina sallah da naman tayyar nan ba za a ce shikenan to ai ba komai in ka je kai sallama babu komai ba a'a akwai abin da zaka zo kai a madadinta shine me shine sujudu sahwi kamar yadda mutumin da yazo yake aikin haji ya manta wani al'amari na wajibi shi ma za a ce shikenan ya manta a banza a sai yayi yanka to kun ga shi ma sai aka samu mai da abin da zai mai gurbin sa abin da zai mai gurbin wannan al'amari da ya rage to haka ita ma sallah babu wani abu wanda zaka bari a cikin ta shikenan kuma a ce ka bar shi ba sai kai masa komai ba kuma wannan sai yake nuna mana saukin da shari'ar musulunci take da shi yadda ubangiji madaukakin sarki bai ce sai ka sake sallatin daga farko ba a'a sai ya kawo maka dan wani abu karami aka ce yi sujjada guda biyu ai kun ga sujjada guda biyu bata kai adadin raka'a hudu ba bata kai raka'a ko raka'a ɗaya bata kai ba ubangiji kuma yace maka in kai ta shikenan ka mai gurbin wancan kun ga kenan Allah ta'ala yana son ya dinga saukaka mana cikin sha'anin nuka na shari'a kenan dukkanin al'amura na shari'a masu sauki ne sai dai idan mutum shine ya dauke su a matsayin masu zafi sai ya dinga ganin su da zafin amma abubuwa ne masu sauki ubangiji madaukakin sarki yake sa mana saboda yana so mu iya riskar su mu dace da samun rahmar sa mu dace da samun aljannar sa kuma da wannan ne malamai suka ce wannan sai yake nuna falalar da sujjada take da shi wannan sai yake nuna sujjada tana da falala mai girman gaske domin lokacin da ka zo ka rage wani abu a cikin sallah ba a ce za ka mai gurbin sa da komai ba sai da me sai da sujjada sai suka ce wannan sai yake nuna yadda ubangiji yake san sujjada kenan yana son bayinsa su dinga yawan yin ta aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbih wa huwa sajidun shi yasa ma ya zama mafi kusa yadda bawa zai kasance ga ubangijin sa shine lokacin da yake sujjada shi yasa to yadda ubangiji yake son ta yace to in ka rage wani abin ma a cikin sallah mai gurbin sa da sujjada shi yasa wasu malaman sai suka ce wannan sai yake nuna cewa a cikin sallah babu abin da yake sujjada dukkanin sauran abubuwa a bayan sujjada suke amma sai dai wasu malaman sai suka ce a'a tsayuwa ta fi sujjada saboda me saboda sallar da aka yawaita tsayuwa a cikin ta aka yi dogo tsayuwa suka ce ita ce tafi akan wanda ake aka yawaita wani abu a cikin ta koma bayan tsayuwa shi yasa sallolin manzon Allah na dare suke da dogo tsayuwa manzon Allah sai ya salla ya karance suratul baqara baki daya ya karance suratul nisaa ya karance maida wata riwayar bayan ya karanta baqara sai ya karanta ali imran kun ga fa duka karance wannan me yake nuna wa yana nuna tsawon sallar manzon Allah sai suka ce wannan sai yake nuna tsawon shi ne yafi kama wasu malaman sai suka jam'i tsakanin wannan suka ce abinda yake faruwa shine a lokacin tsayuwa abinda yafi falala shine karatun alqur'ani saboda shine zikirin tsayuwa ai mafi girman abinda mutum ya sani a duniya shine me alqur'ani babu wani abu da zaka furta na lafazi na zikiri wanda yafi alqur'ani ita kuma tsayuwa shine zikirin ta ita fa sujjada ba karatun qur'ani zakai ba zakai tasbihi ne duk da yake ya zo wani sashin sa cikin alqur'ani amma ba wai kana karanta shi ne a matsayin kana karanta alqur'ani ba saboda haka kun ga tasbihin tsayuwa zikirin tsayuwa ya fi zikirin sujjada saboda haka sai suka ce kun ga nan ita ta fi ta saboda abinda ake karantawa na daga alqur'ani ita kuma sujjada ta fi tsayuwa saboda me saboda yanayin ta na yadda bawa yake sifantuwa da sifa ta kaskantar da kai a gaban ubangiji madaukakin sarki bawa yana nuna cewa shi bai isa ba shi ba kowa bane shi ba komai bane ubangiji madaukakin sarki shine isasshe saboda haka to wannan yanayi da bawa ya sifantu da shi to shine yasa sai zama na cewa me sai zama na cewa ita sujjada ta bangaren wannan ita ce tafi hadisi mai namba ta 266 wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 2 a wannan babi. Wan abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda, qal abu hurairah yace salla bina nabiy sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana salla, ihda salatayi al-ashiyi, daya daga cikin sallolin maraice. Wacce ce, menene maraice? Al-ashi, idan aka ce al-ashi a larabci malamai suka ce min az-zawali ila al-ghurub, shine a lokacin da rana ta zawali har zuwa lokacin da za ta fadi, shine al-ashi. To yace Abu Hurairah yace manzon Allah yayi masa sallar irin waɗannan lokutan, daya daga cikin su. Wacce ce kenan? Sai da mana cewa shi Abu Hurairah da ya tashi ya nassanta ya faɗi wata salla ce, amma shi wanda yake riwaya daga Abu Hurairah wato Muhammad ibn Sirin kenan, shi shine ya manta. So da haka sai yace cewa to Abu Hurairah ya ce manzo Allah yayi mana daya daga cikin sallolin wannan lokacin. Ku duba wani al'amari fa, anan Muhammad ibn Sirin ai ya san sallolin guda biyu ne, a zahar ce ko la asr, amma bai ce bai zaba ba, yace kawai kaza ce, saboda kai ya faɗa abinda Abu Hurairah ba shi ya faɗa ba, sai ya zama na cewa ya faɗa abinda manzon Allah bai yi ba, shikenan sai ya zama yayi wa manzon Allah ƙarya. Shi yasa da ya manta sai yace to ɗaya daga cikin sallolin nan ne guda biyu. Kun ga fa wannan sai yake nuna takatsantsan kenan da sha'ani na hadisin manzon Allah. In dai za a dingina abu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dole sai mutum yana da tabbaci, yana da cikakken yaqinin lalle manzon Allah ne ya faɗa. Idan kana kokonto to kaka jingina masa, sai ka ce an ce kaza kaza kaza, shikenan ka hutar da kanka. Saboda me? Saboda gudun jin tsoron kaka faɗa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba. Shi kuma yace me, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, zalla yace dukkanin wanda yayi mun ƙarya da gangan to ya tanadi mazaunin sa a wuta. Kun ga fatin kana nan ma fa ka san cewa wuta zaka tafi kenan, sai ma dai kawai ka tashi shirye yadda zaka je ka samu wutar, saboda girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi. Yanzu kun ga kawai mu zo mu ga dama mu ce ga wani abu da dama dinga yi, muna nemo masa dalili mu ce ai manzon Allah ya ce bayan bai faɗa ba, wannan ta'addanci ne. Kun ga kenan mai girma, manzon Allah ya fi ƙarfin a jinkirar masa abinda bai ce ba. To yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana ɗaya daga cikin waɗannan salloli, yace a raka'ataini, sai yayi raka'a biyu. Ai da masallolin tunda azhar da al'asr ne raka'o'in su nawa? Raka'o'in su hudu, ko wacce hudu za a yi ta, kuma sai manzon Allah ya biyu. Thumma sallama, sannan kuma sai manzon Allah ya sallama. Kun ga an rage wani abu kenan, an rage raka'o'i biyu daga cikin waɗannan hurwudin. Yace thumma qama ila khashabatin fi muqaddam al-masjid, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya tafi zuwa ga wata shimfiɗa a gaban masallaci. فوضع يده عليها يدور هنسا اكنتا وفي القوم ابو بكر وعمر يتي كما ا cikin mutane wato wadanda suka salla bayan manzon Allah akwai sayyidina Abu Bakar akwai sayyidina Umar. Menene yasa Abu Hurairah yace akwai su? Saboda yadda suke da girman matsayi a wajen manzon Allah, yadda kun ga a cikin sahabban ma sun dauke su da muhimmanci kenan. Shi ta Abdullah ibn Umar yake cewa ya kasance a lokacin manzon Allah sahabbai a cikin mu muna fadar waɗanda suka fi kowa, yace sai mu ce Abu Bakar shine gaba da kowa, daga shi sai Umar. To saboda me? Saboda yadda suka san suna da girman gaske. To shine yasa ma Muhammad Muhammad ibn al-Hanafiya ba Muhammad ibn al-Hanafiya ba Zainul Abidin, shi yasa lokacin da Rafida suka tambaye shi suka ce masa me zaka ce game da Abu Bakar da Umar, su zo suke kwashe musu albarka, su suke zazzage su saboda ya musu daɗi. Sai ya ce ni'mal wazirai wazira jaddi, ya ce madalla da waɗannan mataimakan guda biyu, mataimakan kakana. Kun ga sai ya zama na cewa wani lafazi ya faɗa game da su, sai ya faɗi kyakkyawan lafazi a kansu. To saboda haka cikin sahabbai ma ana girmama Abu Bakar da Umar. To sai Abu Hurairah yace a cikin mutanen nan ba da suke salla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ga an sallaci wannan salla wadda asalin ta raka'a hudu ce, akai raka'a biyu, akwai Abu Bakar da Umar. Fa haba an yukallimahu, yace sai suka ji nauyin su yi wa manzon Allah magana, suka ji nauyin su ce masa ma'aikin Allah an yi sallan nan raka'a biyu, saboda yadda su ma suke girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba gaggawa suke su ga yayi ba daidai suke masa kai ba daidai ba, a'a nauyi ake ji, ba a so ai wani abu wanda zai zama munan lafazi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. da aka yi wannan yace kuma wa kharaja sar'anun nas sai masu sauri daga cikin mutane kuma suka fuffuta waɗanda suke su sun zo ai sallah ana gama sallah su kuma dama suna da uzurruka nan da nan suka tashi suka fita faqalu da suka fita waɗannan mutane sai suke cewa usiratis salat waishim rage sallah aka yi wato tunda sun saraka a wuce da ita to an rage ne ta koma raka'a biyu ne ko kuwa tunda gashi sun ga manzon Allah yayi raka'a biyu wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam dhal yadayn sannan a cikin mutane kuma akwai wani mutumi wanda manzon Allah yake ce masa dhul yadayn a wata riwaya kuma aka ce a mutane ne suke kiransa da wannan suna dhul yadayni fa qal sai shi wannan dhul yadayni yace ya rasulullah kun ga shi sai yayi karfin hali yace ya ma'aikin Allah a nasita am qusiratis sala shin mantawa kai ne ko kuma a rage sallah akai abin nufi mantawa kai mana raka'a biyu ko kuma an rage sallan ne ta dawo raka'a biyu tunda dai in za a rage sallah wa za a yi wa wahayi manzon Allah za a yi wa to shikenan shi bai sani ba an yi ko ba a yi ba kun ga me ya kamata yi sai ya je tambaya sai ya ce to mazala mantawa akai ne ko kuma an rage sallan ne ta dawo haka fa qal sai manzon Allah ya ce da shi lam ansa wa lam tuqsar ba mantawa nayi ba kuma sannan ba rage sallar akai ba tana nan a raka'a ta hudu kuma ni ma ban manta ba kun ga me kenan zala a tunanin sa raka'a nawa yake nan raka'a hudu yake nan shi yasa sai yace wa dhul yadayni ba abin da ya faru kenan ana nan yadda ake fa qal sai dhul yadayni yace bala qad nasita yace ya ma'aikin Allah ai lalle to mantawa akai saboda me saboda ba a cika raka'o'in ba fa salla rak'ataini thumma sallama sai manzon Allah ya tashi ya koma inda yake inda akai sallar inda yake wajen sanar imami yace ko salla raka'a biyu sannan kuma sai ya sallama su ma mutane suna biye da shi thumma kabbara kun ga nan yayi sallama ai ko da ya sallama sannan kuma sai ya kabbara thumma sajada mithla sujudihi sannan sai ya sujjada irin sujjadar sa wato irin sujjadodin da yake a cikin sallar nan ta ta baya aw aqwal ko kuma ma sujjadar da tafi ta tsawo thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa wa kabbara sannan kuma ya kabbara muttafaqun alayhi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wal lafdhu lil-bukhari lafazin kuma na imam al-bukhari ne wa fi riwayatin li muslimin aw ta riwayar ta imam muslim sallar wacce ce yace salatul ashiji a salatul asri wa tu sallal la'asr kenan wato kun ga kenan abinda zai zama farkon hadisin shine kenan abu huraira yace sallabi nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatul asri maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sallar la'asr kun ga sai mu fahimci daya daga cikin sallolin can guda biyu da Muhammad ibn Sirin ya manta wacce ce sallar la'asr ce kenan suka yi da manzon Allah wali abi daud a riwayar abu daud fa qal yace wato lokacin da wannan mutumi zulle dai ne zai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin rage sallah akai ko mantawa kai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ban manta ba kuma ba a rage ba sai ce masa lalle ya ma'aikin Allah ka banta sai manzon Allah ya tambayi mutane fa qal yace da su a sadaqa zulle yadaini shin zulle dai ne gaskiya ya faɗa wato shin zulle dai ne ya faɗa gaskiya na cewa mun rage sallah fa awmi'u sai mutane sai suka yi nuni suka yi ishara da kansu ai na'am suka jada kai kenan suka ce eh wato suka ce kwarai zulle dai ne ya manta zulle dai ne ya faɗa gaskiya wahiya fi sahihain wannan riwaya tana cikin sahihul bukhari da muslim lakin bi lafzi sai dai da lafazin faqalu wato faqalu na'am kenan da lafazin lokacin da manzon Allah ya ce musu a sadaqa zulle yadayn shin zulle dai ne gaskiya ya faɗa faqalu na'am sai suka ce eh gaskiya ya faɗa wa fi riwayatin lah a wata riwayar ta imamu abu daud wa lam yasjud hatta yaqqanahu allah ta'ala zalik zala sallallahu alaihi wa sallama bai yi sujjada ba sai sayan da ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar masa da haka wato ubangiji ya yi masa wahayi kenan ya ba shi yaqinin cewa lalle sallan nan an yi raka'a biyu kuma raka'a hudu za a yi a cikin wannan hadisi abin da zamu fahimta shine maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi raka'a biyu a sallar da take asalin ta raka'a nawa ce raka'a hudu da ya raka'a biyun nan kuma sai ya sallama da ya sallama ya tashi daga inda yake ya koma wani wajen ya je ya zauna kun ga yayi wani aiki kenan aka zo aka tuna masa cewa fa sallan nan kaza 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 maza Allah ya taso ya dawo ya cika wannan sallah da ya ciko raka'a biyu kenan da ya ciko raka'a biyu sai ya sallama sannan kuma ya zo da sujjadodi guda biyu kun ga wannan ya bambanta da halin da muka samu kanmu a baya kenan a baya an yi sujjada ne kafin sallama, saboda me? Saboda sallar ragi aka yi. A yanzu kuma an yi sujjada ne bayan sallama saboda an yi ƙari. Me aka ƙara? Wannan tashin da aka yi, aka je aka dawo, aka yi magana, aka yi kaza, kun ga an yi ƙari ai. An zo da abubuwan da babu su. Shi yasa sai aka yi sujjada yaushe? Sai aka yi sujjada bayan an yi sallama. Da wannan ne kun ga sai mu gane cewa kenan a lokacin da mutum ya yi ƙari, sujjadar sa za ta kasance yaushe ne? Za ta kasance bayan ya yi sallama kenan. A lokacin kuma da ya rage, sujjadar sa za ta kasance gabanin ya yi sallama. Kuma da wannan ne malamai sai suke cewa a lokacin da mutum ya yi rage a sallarsa, bayan ya yi wannan rage kuma a lokacin da mutum ya rage adadin sallar da kuma ya rage din ya yi sallama ya gudanar da wasu maganganu, to waɗannan maganganun ba sa ɓata masa sallah kenan. Kun ga manzo Allah da ya tashi ya yi raka'o'i biyun nan kadai ya ƙaro, bai sake sallar tun daga farkonta har ƙarshenta ba. Duk da yake ya yi magana, ya yi motsi, ya yi tafiya, ya yi kaza, ya zauna, amma duk bai sake sallar nan daga farko ba. Saboda haka wannan sai yake nuna cewa a lokacin da mutum irin wannan sha'ani ya same shi, duk waɗannan abubuwa da ya ba za su ɓata masa sallah ba, illa iyaka zai ci ko abin da ya rage, sannan kuma sai ya sujjada bayan sallama. Amma wannan sallama, wannan matsala, malamai sun samu saɓani a cikin tafsirai zantuka guda uku. Wasu malaman suka ce in dai ya zama na cewa ka yi sallan nan ba adadin rakawo'inta ba, da ka yi ta ba adadin rakawo'inta ba, kuma sannan sai ka yi magana. Kamar yanzu yadda aka zo aka yi wannan magana, aka ce masa adadin bai cika ba, to sai suka ce shi kenan sallan mutum ta lalace. Sawa'un maganan nan da ya yi, ya yi ta ne saboda sallan nan ko ba saboda ita ba. Ai ku ga maganan nan da manzon Allah ya yi, don me ya yi ta? Don sallah ya yi ta. Inda ga ce ya tambayi mutane shin zule dai ne gaskiya ya faɗa, suka ce eh, kun ga da harkar sallar ce. A wajen waɗannan malamai ko yaya aka yi kai sallar ka ta lalace, in ka tashi daga farko za ka sake, ba iya abin da ya rage maka za ka ƙaro ba. Wasu malaman kuma suka ce idan ya zama mutum maganar da ya yi, ya yi ta ne domin maslahar sallar, kamar yadda anan manzon Allah ya tambayi mutane ya ce zulle dai ni gaskiya ya faɗa, suka ce eh, sannan ya tashi ya ci ko? Sai suka ce to a irin wannan yanayi sallar mutum ba ta ɓaci ba. Amma idan ya zama abin da kai ba shi da alaƙa da sallar, yanzu kamar misali ina cikin sallar, ina yin wannan sallama a lokacin da nake tsammanin raka'a huɗu ne, sai na ce masa wane je kaka siyo min kaza, wataƙila ɗana ne a kusa da ni. Sai wannan ɗa ya ce min ai sallar nan da kai bata cika ba, sai na ce awa ba, sai na tashi na ciko. To wannan sai suka ce wannan sallar mutum ta lalace, suka ce domin maganar da kai ba ta da alaƙa da sallah din. Amma dai wasu malaman kuma sai suka ce abin da yake fi ƙarfin dalili shi ne in dai ka yi maganar nan, sawa'un maganar da kai tana da alaƙa da sallah ko kuma ba ta da alaƙa da ita, lallai sallar ka tana nan ba ta lalace ba. Menene yasa? Saboda kai abin da kake ƙudurta a ranka cewa ka gama sallah, ka yi sallama, sallamar da aka ce maka idan ka yi ta sallar ka fita daga cikinta lafiya lau. Saboda haka tun da kai wannan shi kenan matsala aka samu, aka zo aka ce maka ka yi mantuwa, daga nan sai ka dawo cikin sallarka. Da ka dawo kuma lokacin da kai sallama ka zo da waɗannan sujjadodi guda biyu da suka tabbata a sunna. Saboda haka sai suka ce wannan sai yake nuna cewa sallar mutum tana nan lafiya lau. Domin Ubangiji Maɗaukacin Sarki mun karanta cikin Alƙur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Addu'a ce Ubangiji Maɗaukacin Sarki kakka kama mu da abin da muka manta ko kuma mun kai kuskure a kansa. Ubangiji yake faɗa cikin hadisul qudsi yace qad fa'altu, yace na aikata haka, ma'ana shikenan ba zan kama ku da abin da ku aikata cikin kuskure ba, kuma sannan ba zan kama ku da abin da ku aikata cikin mantuwa ba. Saboda haka da wannan sai mu gane cewa idan mutum ya zo yin irin wannan a cikin sallarsa, sallarsa tana nan ba ta ɓaci ba. Abin da zai yi shi ne kadai zai zo da waɗannan sujjadodi guda biyu. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.